Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma sallake da cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin ma sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, wakilan mu Abuja Madina Dauda ta tattauna da shugaban kwamitin noma a Majalisar Wakilan Najeriya, Munir Babba Dan Agundi da Dr. Rasuki Dadu, jami'a a hukumar fasahar tsirrai, lafiya da muhalli ta ƙasa, kan sabbin dokokin noma da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rattabawa hannu a kwanakin baya. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, za mu dora inda muka tsaya. Kada na jaku da nisa ga dai ci gaban tattaunawar.
To Dr. Rose Badun zo ga dake a hukumar da kike aiki, wato ta fasahar tsirrai, lafiya da muhalli. Kuna irin waɗannan bincike-binciken kamar yadda honorable ya faɗa?
Muna yi ƙwarai da gaske. Yanzu haka daga Kano nake. Jiya muka je Kano, to jiya muka fitar da ingantaccen iri wanda aka inganta, that is wake. Wannan farin waken a Kano muka kira manoma da kuma malamin gona da kuma duk manyan mutane, muka gayyaci shi mai girma gwamnan Kano Alhaji Ganduje, shi ma ya tura mana wakili, bai je da kansa ba, ma ya tura mana wakili, gwamnan Jigawa ma ya tura mana wakili. So mun bayyana da wannan ingantaccen iri domin manoma su amfana da ita. An gyara ta ne, an mai zance an canja mata ƙwayan halitta, an sa mata wata ƙwayan halittan da idan wannan ƙwaron wake akwai wani na fara ne, ai ko ƙwaron na fara ne,
akwai kuka san shi, ai don gune ba su
fara. So kin san idan kika shuka wake daga ya fara tsira, ya fara ganye, ya fara flower, sai wannan ƙwaron ta zo ta cinye ta. So
baya barin yayi
ya'ya, so yana hana manoma su samu amfanin gona. To kuma kun san kuma noma kuma amfanin gona ita ce noma, kuma noma kuma kisan tushen arziki ne, ko in babu baka samu amfanin gona ba, ina zaka ga arzikin? Ai babu, ai sai ka samu amfanin gona sosai sosai. Manoma in ya samu zai ji daɗi, kuma ya samu ya sayar, ya yi kuɗi, ya kai yaransa makaranta. So wannan ƙwaro ne aka yi maganin ta,
kin gane? Ƙwaron.
So kin san waken mu na gida idan ka shuka ta, wannan ƙwaron tunda ba ta da wannan ƙwayan halittan, ba a taba taba, ba a canja ta ba, sai su zo su cinye, manomi ba zai samu amfanin gona ba. Amma wannan da aka yi kamun na gidan, kamun kaga amfanin gona sai ka yi feshi har wurin kashi goma. Wani feshin ma kana yi ana gona daya, gona daya zaka yi feshi su goma ko su takwas. No. So idan ka yi feshi din nan, kuma ba lallai bane feshin nan mai kyau bane, yawanci su kin san ba su da kyau. In manoma zai yi ya je sai wannan sai wancan ya ta gwade-gwade, kuma kin san kashe kuɗi ne. Shi yasa amfanin gona a nan Najeriya tana da tsada. Domin me wannan honorable ya yi maganan wannan bincike-binciken, ban ma yin bincike-bincike, ba a sa kuɗi akan bincike-bincike. Binciken nan kuma ita ce ginshiki. In za ka yi gini, ai sai ka yi ginshiki. To mu sai mu ce kawai za mu yi gini, ba ginshiki, ba ginshiki, ai ba za ka yi nisa ba. Me yasa honorable ya yi maganan Brazil? Su Brazil, su America, su Argentina, ai da Najeriya wuri ɗaya take da Brazil, dukkanmu da su India, amma yanzu duk sun nisa da mu don wannan bincike-binciken. Ban ma sa kuɗi akan bincike-bincike, kuma gwamnati ba ta kula da waɗannan cibiyoyin da aka yi na bincike-bincike ɗin, kin gane? To ta bincike-binciken nan ne za ka gane menene za ka yi idan damuwa ta zo, idan ambaliya ya zo, idan kuma rashin ruwa, mun samu rashin ruwa, kun san yanzu kuma akwai canjin yanayi,
akwai canjin yanayi, wani lokaci a samu ruwa,
wani lokaci babu, to ya za ka yi? Kuma gashi muna ta aihuwa Nigeria, mutane mun yawa yanzu, population namu na karuwa. So dole ne mu yi yanda za mu samu isasshen abinci. Yanzu aka fa mutane da ba sa samu, ba su da ma kuɗin. So kin ga in ba a inganta iri-irin nan, noma ita ce akan iri. In kana da iri mai kyau wanda in ka shuka dukkansu za su tsira, kuma su yi maka amfani. So in baka inganta irin ba, ina zaka samu amfani? Yanzu akwai damuwa, ƙasa ba ta da kyau, babu taki, ƙasa ta yi takin ya riga ya bata kasa da su mai din nan sai ka yi amfani da wannan takin zamani. Takin zamanin kuma kana sa shi da wani tana da illa, tana bata abin nan kasa, tana ƙara bata wuri, tana kuma kawo wannan canjin yanayi, tana ƙaruwa sai ka ga zafi da su mai din nan. So amma kin ga wayannan wannan ingantaccen irin da muke fitarwa ake ta bincike ana yi, mukan samu kuɗi, waisu ma'aikacin kasashen waje sukan taimake mu, na gwamnati dai kaɗan za ka samu, ba za ka samu yadda za ka ji daɗin shi ba, kin gane? So mukan mu rubuta ma mutane irin su ƙungiyoyi su menene din nan.
To yanzu farawa ne kuka yi ko dai kun daɗe kuna wannan binciken?
Mun daɗe muna wannan na waken an yi shekara wurin 15 ko ba haka ba, an yi wurin shekara 15.
Yanzu ne kuka cimma nasara
ba? Yanzu ne muka cimma nasara, yanzu kuma jiya mun ba manoma iri.
Kyauta?
Ba kyauta aka ba su ba. To akwai dai ɗan kyauta wanda za a jaraba, amma kuma akwai nasiruwa. Seed companies guda uku ne, akwai Maina Seeds, akwai kuma Technic Seeds, akwai kuma Gold Agri guda uku. Su ne aka ba su wannan license wanda za su saida wannan iri-iri ɗin.
Masu sauraro a nan za mu da saya a cikin wannan shirin namu. Sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da ci gaban tattaunawar. Yanzu a madadin bakin namu da kuma wakilinmu a Abuja Madina Dauda, sai June Leathers Gresham da ta taimaka wajen ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Shine ci da mu,